أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau sha hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 26 ga watan hudu miladiyya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi تفسيرهم ينا ودانا عشان سورة العراف كما وانا نزيز ومجل سمو نشابير إن شاء الله تعالى عشان وانا سورة من البركة سنن تفسيرهم ينا ودانا عجية آية تابو مشابيو زامك أكرا بياني جمد إن شاء الله تعالى سنن كمسيمو غا أبند زامو إيا كرن تاوا عشان تفسير آية تا شاءو kafin na akwai tambayar da aka rubuto mai aya wannan tambaya an shayin ta ina jin ban san ko so nawa na bada amsar ta ba a wuraren tafsiri da majalisai na karatu kala kala yana cewa dan Allah menene ingancin salatul tasbih idan ta inganta ya ake yin ta me ake karantawa sannan raka'a nawa ce Allah ya saka mu malan da alkhairi amin to wannan amsa tambaya an shayin ta salatul tasbih tana ɗaya daga cikin sallolin da malamai suka yi sabani akan ta salafan wa khalafan malamai magabata da ƴan baya duka sun yi sabani mai tsanani akan ta akwai hadisai da suka zo a game da ita hadisin Abbas ibn Abdul Muttalib hadisin babban annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Abdul Muttalib shine hadisin da yafi shahara a cikin hadisanta kamar yadda muka ce malamai sun yi sabani kan ingancin ta al-madhahib al-arba'a dika hanafiyya malikiyya shafi'iyya hanabila dukkanin su sun tafi akan ba a yin salatul tasbih al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi an masa tambaya kai yace bid'a ce amma a gefe guda an samu wasu malamai magabata da suke ganin ana yi kamar an danga an samu daga al-imam Ishaq ibn Rahawiyya sa'ani na al-imam Ahmad shi yana ganin hadisanta sun inganta haka nan an samu daga Abdullah ibn al-Mubarak wanda al-Majiri ne na al-imam Malik da wasu daga cikin malamai suna ganin za a iya yi suna ganin hadisan sun inganta al-imam al-khatib al-baghdadi ɗaya daga cikin malaman karni na 5 na hijira ya tattara da hadisan da suke magana akan salatul tasbih ya rubuta littafi a kai ya yi magana kan waɗanda suka inganta a wajensa da waɗanda kuma ba su inganta kullum ni ina ba da shawara cewa idan ka ga abu ana saɓani da yawa a kansa ka bar shi ya fi kuma akwai salloli waɗanda aka yi ittifaki akan hukuncinsu kuma falalolinsu sun tabbata tambayar da ya kamata kamar kanka ka taɓa yi kana kiyamun laili ba sai a Ramadan ba ka ɗora ma kanka duk dare za ka yi alal aƙalli daga raka'a ɗaya zuwa abin da ya sauka a gare ka kaga ba saɓani kan sallar dare ga su a sunnin ratiba kafin asuba kai raka'atul fajr kafin ayi zahar kai raka'a biyu kun ayi sallah zahar kai raka'a biyu kafin ayi la'asar kai raka'a biyu kafin ayi magriba kai raka'a biyu bayan an yi magriba kai raka'a biyu
kafin sallar sha'i kai raka'a biyu bayan sallar sha'i kai raka'a biyu sannan ka tashi da daddare kai abin da ya sauka a gare ka na sallar dare sannan ga salatul duha sallar da ake idan rana ta fito lokacin ta na tsawaita har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali wato lokacin azhar ana yi daga raka'a biyu har raka'a takwas da hadisan su sun tabbata babu gugubi akan su kaga abinda aka fi so shine mutun ya guje ma abinda aka yi sabani a kansa malaman mu suna cewa tarkul khilafi aula abar sabani shi yabi abinda aka yi sabani a kansa ka bashi ka tafi zuwa ga abinda babu sabani a kansa to amma mu dauka cewa malaman da suka ce za a iya yi raka'a hudu ce ana yin tasbihi guda 300 a cikin ta kowace raka'a za a yi tasbihi da takbiri da hailala da hamdala wato subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah za ka faɗi haka so 75 sannan karkasa su za ka yi da ka yi takbiratul ihram kabbara harama za ka yi wannan guda 15 kaga da yake sannan idan ka karanta Fatiha da sura shi ma kai 10 ka samu 25 in ka tafi ruku'u kai 10 in ka dako daga ruku'u kai 10 nawa kenan kuna lissafa sannan mutum ya tafi sujada ya 10 idan ya dago daga ruku'u idan ya dago daga sujada ya 10 sannan in ya sake yin sujada ya 10 to kaga 75 ke in ka tashi kuma raka'a ta biyu ita kuma in kai kabbara ta dagowa kai 15 haka sai ka tafi kaman yadda aka lissa to kaga 75 so hudu nawa kenan 300 to shine salatul tasbih sannan hadisan suka zo manzo Allah sama aka ce ya ce ma Abbas in ka samu kai kullun kullun in baka samu ba kai sati sati in baka samu ba kai wata wata in baka samu ba a shekara kai so daya kaga aiki ne ja so da kai sallar da take da sauki kai sallar da babu sabani akan ingancinta kuma ga falalolinta sun tabbata yafi amma dai ina ganin na amsa maka tambayoyinka ko wallahu a'lam Allah shi kyauta to muna aya ta 12 fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake ce ma iblis qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk muna fadin fa'idoji da fiqhun da ke cikin ayar mun fadi fa'idoji guda 11 akwai fa'idoji guda 2 da suka rage mana ba mu ammata su ba saboda kamalin karanta ayar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من
kamar yadda aka yi mana bayani cewa wannan aya tana bayani ne akan dama da Allah ta'ala ya ba Iblis a lokacin da ya ƙi sujada bayan an umarce shi ya yi ma annabi Adam alayhi salam sujada Allah ta'ala ya ce qala ma mana'aka an la tasjuda id amartu Allah ya ce masa qala ya ce ma mana'aka me ya hana ka an la tasjuda da kai sujada id amartuka a lokacin da na baka umarni qala sai Iblis ya ba da amsa ya ce ana khayrun minhu ni na fi wanda ka ce in masjada Adam kenan khalaqtani min narin saboda ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi daga ƙasa ta yambu to muka ce daga cikin darussan darasi na 12 anna mu'aradatun nass bil qiyas tariqatun iblisiyya a jawo ma mutun nass fadin Allah ko fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo tunaninsa na kwakwalwa to hanya ce ta sheda warasaha atba'a wanda ya gadar mabiyansa da kaga mutum an jawo masa nasi amma yana kawo ra'ayinsa da kwatance-kwatance, wannan hanya ce ta Iblis yake bi. Sai ka masa addu'a Allah subhanahu wataala ya shirye shi ya dawo da shi kan hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyar mu'minai, maganar mu'minai idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa domin su yi musu hukunci, qalu sami'na wa ata'na, sai su ce sami'na mun ji, wa ata'na kuma mun bi. Shike in aka ce maka Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to kar ka tsallake, ka bi kawai. Shike kar ka kawo kwatance-kwatancen ka, kar ka kawo tunane-tunanen wani. A'a, sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yana ce ma mutanen zamaninsa, aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar yushiku an taqa alaykum hijaratun min as-sama'i. Yace wallahi saura kirs wani gungume man dutse ya fado muku daga sama. Ina ce muku Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kuna cewa sayyiduna Abu Bakr ya ce, ina ce muku sai manzo Allah sama ya ce kuna cewa sayyiduna Umar ya ce. Kaga maganganun waɗannan manya-manyan bayin Allah guda biyu ba su kai a gitta su ga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, balle ra'ayin wani kuma bayan nasu. Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihi yake cewa, ina jin muku tsoron kafirci, ina ce muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuna cewa Maliku ya ce, kuna cewa Abu Hanifa ya ce. Kaga yadda magabata suke girmama maganganun Allah da maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba su tsallake su. Amma Iblis da mabiyansa idan aka jawo musu fadin Allah subhanahu wataala da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to idan bai yi daidai da ra'ayinsu ba, ba sa jin kunya, ba sa shayi su kawo ra'ayinsu. Wannan ayat ta mana gargadi akan haka. Abu na 13, annahu yashhadu lil qa'idati al usuliyya la qiyas fi mawrid an nas. Wannan ayar tana sheda akan ka'idar malaman usulul fiqh da suke cewa ba a yin kiyasi in akwai nas. Idan Allah ya ce, Annabi sama ya ce, to ba za ka kawo kwatance ba. Shike kawai abin da Allah ta'ala ya ce, abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, anan ne ake samun nasara, anan ne ake samun kubuta, anan ne ake samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama masu bin abin da Allah ta'ala ya ce, ba tare da mun bar ra'ayinmu ba, ba tare da mun kawo ra'ayin wani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya cire mana son zuciya daga cikin kirazan. Wannan ayar kenan ta 12 a cikin wannan sura mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani, za a faɗa mana abin da ya faru da shaitan bayan wannan taurin kan da ya yi da girman kai da jiji da kai da kin yi ma Annabi Adam alayhi salam sujada. Za mu ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na sakamako. Sai Allah ta'ala ya ce, qala habit minha.
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
الله تعالى يتي قال اهبط منها. الله سيتي ما إبليس اهبط منها كسو كدك تكنت فما يكون لك أن تتكبر فيها. Baya cancanta a gare ka kai girman kai a nan a cikinta. Fakhruj, ka fita. Innaka minas sagirin, kai kana cikin kaskantattu, taɓaɓɓu, lalatattu. Wannan aya ta zama sakamakon amsar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Iblis. Bayan Iblis, Allah ta'ala ya buɗe masa ƙofa ta yi neman ma kansa uzuri, aka buɗe masa ƙofa ta tuba. Amma tunda Allah ta'ala ya kaddara masa taɓewa da asara da lalacewa, ba shi da rabo, sai ya ki tuba, sai ya ba da uzurin da ya fi laifinsa zama laifi. Daga nan sai Allah ya yanke masa hukunci na kai tsaye, kuma hukunci na har abada. Sai Allah ya ce masa, fahbit minha, tunda dai ka yi wancan girman kan, to fahbit minha, sauka daga cikinta. Abin da ake ce ma al-hubut shi ne diddu surut. As-surut shi ne ka hau, al-hubut kuma shi ne ka yo ƙasa. As-surut hawa, shi ya sa bene surudun ake yi, amma sakkowa to shi kuma hubut, musamman sakkowa da babu niyya, sakkowa ta walaƙanci, sakkowa ta faɗowa, sakkowa ta silmiyowa. ko ita ce ake ce masa al-hubut ita ce ake ce mata al-hubut tana da bambanci da an-nuzul an-nuzul ka sauka cikin lalama ka sauka cikin lalama shi yasa jirgi idan ya sauka lafiya lau sai a ce nazala sai a ce nazalat ta'iratu fi sa'ati kaza duk da a lugar zamani sukan yi amfani da lafazin al-hubut a matsayin jirgi ya sauko har ma sukan ce ma inda jirgi ke sauka al-mahabit al-mahabit wato wajen da jirgi ke sauka mahabitu at-ta'irat wajajen da jirage suke sauka amma asali a lugar larabci ne fasaha idan aka ce al-hubut shine asilmiyo da mutum ko asilmiyo da abu to hubuti kenan yanzu misali wani abu yana saman bene sai ya fado ya silmiyo to wannan sai ka ce ba za ka ce masa nazala ba sai dai ka ce masa habata habata ya silmiyo ya fado to sai Allah ta'ala ya ce ma iblis fahbit minha ka sauka daga gare ta wannan zamirin malamai sun tattauna a kansa alal aqalli maganganu guda uku al-imam al-mawardi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa an-nukat wal-uyun ya kawo maganganu guda uku kuma su ne duk idan ka duba littafin tafsiri za ka ga malamai sun ambata magana ta farko suka ce aljanna iblis lokacin da Allah ta'ala ya halice shi to ya halice shi ne ya zaunar da shi cikin aljanna kamar yadda ya zaunar da annabi adam a farko a cikin aljanna duk tare suke a cikin aljanna da sauran mala'iku wannan maganar al-imamu shaykhul mufassirin al-imamu ibn jarir al-tabari abu ja'far ya goyi bayan ta cewa aljanna ake nufi fahabit minha ay fahabit min aljanna ka sauka daga aljanna da can iblis yana cin aljanna saboda haka lokacin da ya girman kai ya kima annabi adam alayhi salam sujada to sai Allah ce fahabit minha sauka aka koro shi kaga na farko ce fassara ta biyu suka ce as-sama sama kawai sama ake nufi fahabit minha ay fahabit min as-samai kai iblis ka sauko daga sama suka ce Allah ta'ala da ya tashi halitta iblis ya halice shi a sama ne shi yasa lokacin da zai ba su labari da shi da mala'iku cewa zai halitta a ban kasa yace inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah yace ni zan sanya a kasa zan sanya wakili na mamayi na wanda zai zama mai zartar da hukunce na a kasa kaga Allah ta'ala ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa domin me li'annahum ya'ishuna fis sama' saboda su a sama suke sai Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa wal ardu diddu sama' was sama'u diddu al ard ai kasa ita ce kishiyar sama ko ita kuma sama ita ce kishiyar kasa to tunda su suna sama sai Allah subhanahu wataala ya ce to a kasa kuma zai sanya khalifansa har suka ce a taj'alu fiha man yusidu fiha wa nahnu nusabbihu laka bihamdika wa nuqaddisu lak alhali ga mu a sama mu muna maka tasbihi muna tsakkake ka muna yabanka ya Allah qala inni a'lamu ma la ta'lam Allah ta'ala ya ce ni na san abin da ba ku sani fassara ta biyu kenan ta minha wannan zamirin suka ce yana komawa zuwa ga sama fassara ta uku suka ce al-manzilatu rafi'a ay fahbit min al-manzilati rafi'ati allati kunta fiha da kana da matsayi babba a wajen mu amma tunda yanzu kai girman kai to fahbit min tilka al-manzilati rafi'a ka sauka daga wannan matsayin babba da kake kai ka dawo ka zama kaskantacce ko duka maganganun nan guda uku zaka hada su baka abu daya ta yaya na farko dai aljannatu fis sama aljanna a sama take to kaga waɗanda suka ce a cikin aljanna yake ba su kuskure ba sannan waɗanda suka ce a sama yake ba su kuskure ba saboda aljanna a sama take kaga waɗannan maganganun guda biyu sun hade sannan zama a aljanna ko zama a sama matsayi ne babba ko karami duk annabawan Allah ta'ala idan Allah ya karɓi ransu sama suke tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi duk ya ga annabawan Allah ya ga shi kan shi adam alaihi salam ya ga yusuf alaihi salam ya ga Isa alaihi salam, ya ga Yahya alaihi salam, ya ga annabi Ibrahim alaihi salam, ya ga annabi Zakariya, annabi Idris alaihi salam, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu kuma yayi magana da su, ya ga annabi Musa, har ma ya zama a cikin manzannin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tattaunawa da su a sama lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi waye annabi Musa. Annabi Musa na sama ta shida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je inda ba wanda ya taba zuwa, Allah ta'ala ya girmama shi, ya girmama al'ummar sa, ya yafe mana, yayi ma annabi sun alƙawarin cewa ba zai halakar da mu gabaki ɗaya ba, aka bashi salloli guda 50 da ya sauko ya zo, sai ya zo sama ta shida, annabi Musa alaihi salam ya marabce shi ya ce marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, marabala ne da dan uwa na gari annabin Allah na gari, ce me Allah ya ma, yace Allah ya gafarta mu al'ummata, Allah ya mun alƙawari cewa ba zai halakar da al'ummata ba kamar yadda ya halakar da sauran al'ummatai, sannan Allah ya bude mu al'ummata duk zunubin da za ta yi ta daga hannu ta tuba zai gafarta mata, yace ba wannan bane ya ba al'ummarka, sai yace ya ba al'ummata salloli guda 50 su yi a dare da yini, annabi Musa ya ce wu salloli 50, ce wallahi ba za su iya ba, kaga annabi Musa na san kuma ya san psychology, annabi Musa alaihi salam ya san saboda ya fama da al'ummatansa, ya ce ka koma ka roki Allah subhanahu wa ta'ala a rage, haka suka yi tazariya, annabi Musa ya yi tazariya tsakanin annabi Musa alaihi salam da Allah ta'ala, karshe aka mai da salloli guda 5, manzo Allah ta sama ya ce yana jin kunya ya sake komawa wajen Allah ya ce a rage 5, to shine aka basu 5 ga sunan suna ta ba mutane wahala, wallahi wani wahala yake ji ba zai iya, to da 50 ake ba, kaga trailer trailer za a rike ta yan wuta ko jirgi jirgi za a rika cikawa na yan wuta ke, Allah ya shirye mu, to kaga shine wannan, to kaga ashe sama zama a sama daraja ce, mutum ya zauna a sama daraja ce babba, kaga annabi Idris alayhi salam Allah ta'ala ya ce wa tukun fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, sai ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya, malamai suka ce al makanul ali da Allah ta'ala ya daga annabi Idris alayhi salam shine anzalahu fis sama'ir rabi'ah, Allah ta'ala ya saukar da shi ya aje shi a sama ta hudu, sama ta hudu annabi Idris yake kamar yadda hadisin Isra'i da Mi'raji ingantacce ya tabbata, annabi Musa na sama ta shida, annabi Ibrahim alayhi salam yana sama ta 7, Allah ta'ala ya saboda raya ɗakin Allah da ya yi a ƙasa Ka'aba, sai Allah ta'ala ya gina mishi Albaitul Ma'mur a sama, sama ta 7, yadda ake dawafi a sama a ƙasa to haka ake dawafi Albaitul Ma'mur, kaji sunansa ma Albaitul Ma'mur rayayyen gida, Allah kuma ya rantsuwa da shi ya ce wattuh wa kitabin mastur fi raqin manshur, sai ya ce wal baitul ma'mur, Allah ya rantsuwa da wannan gidan rayayye, to kaga waɗannan maganganu guda uku ashe duk ba cin karo a juna a tsakanin su, Allah ta'ala da ya halici iblis a aljanna, ita kuma aljanna a sama take, zama a sama kuma da aljanna matsayi ne babba, to kaga waɗannan maganganun guda uku duka an haɗe su shine fahbit minha, ka sauka daga matsayin da kake kai madaukaki na zaman cikin aljanna a sama, kun ga maganganun sun haɗe, to shine ma'anar fahbit minha, al-imamu ibn jarir at-tabari yace Allah ta'ala yace fahbit min al-jannati, ka sauka daga aljanna, fa innahu la yaskunu al-jannata mutakabbiru, wallahi din mai girman kai ba zai zauna aljanna ba, babu masauki kwara daya ko da ta ku daya na mai girman kai a aljanna, shine wannan manzala su sama yace me la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, kage shi ce fahbit minha fahbit min aljannati, ka sauka daga aljanna bai cancanta ka zauna a cikin aljanna ba, saboda aljanna ba Allah bai tanaje ta dan masu girman kai ba, manzala sun yace la yadkhulul jannata ba zai shiga aljanna ba wa man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, wanda akwai kwaye zarra na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna, babu manzo Allah sama kuma ya fassara me ake ce ma girman kai yace baqul haqqi wa ghamdun nas take gaskiya da kuma rena mutane iblis yayi wadannan abubuwan ko bai yi ba ana khairun minhu me yake nan kaga rena mutane sannan kuma yace ne ba zai yi ba amma kuma yace ba zai yi ba asjudu liman khalaqata tina yanzu ni zan yi sujada ga wanda ka halice shi daga kasa kaga duka waɗannan tarifin da manzo Allah sama ya bada na girman kai cewa batul haqqi wa ghamdun nas iblis ya cika su bai san gaskiya ba za a faɗa masa gaskiya ba sannan kuma gare na mutane da gintsiye musu da nuna su ba bakin komai suke Allah ka raba mu da wannan mummunar sifa saboda haka ba a girman kai a shiga aljanna shi yasa idan Allah ta'ala ya jarabi mutum da girman kai to addu'a ya kamata ya rike Allah ya cire masa wannan mummunan ɗabi'a mummunan ciwa na kin gaskiya ba za a faɗa masa gaskiya ba sannan kuma da rena mutane da ganin ni na fitowa jiya mun faɗa cewa mafi yawancin mutanen da Allah ya fi jarraba su da girman kai jinsin mutane uku ne masana Allah ya ba mutum wani ilimi kawai sai ya rika jin ya fitowa ko Allah ya bashi mulki ko Allah madaukakin sarki ya jarabe shi ya bashi dukiya waɗannan sukofin guda uku in baka goce Allah ba sai Allah ya halakar da kai ta sanadiyarsu ai shi yasa ake mamakin talaka mai girman kai manzo Allah sama ya lissafa shi cikin mutanen da su ma ba za su shiga aljanna ba a'ilul mustaqbil manzo Allah sama ya ce salasatul la yanzurullahu ilayhi mutum uku Allah ta'ala baya kallon su wala yuzakkihim Allah madaukakin sarki ba zai tsarkake su walahum azabun ali kuma suna da azaba mai radadi sahabbai suka ce manhum ya rasulullah suwaye ya manzon Allah manzo sai ya ce almanna mai gori wanda zai yi kyauta ya dawo yana gori ai mu muka mishi kaza kaga na farko kenan sannan manzo Allah sai ya ce wa shaykhun zani mutumin da ya tsufa amma kuma bai daina lalata ga tsufa amma malalaci kai lalatacce fasiki mai aikata alfasha sannan na ukun su wa'ailun mustaqbirun ga tsabagen talaucin bala'i sannan kuma ga girman kai wadancan ukun da malami masani a kowane fanni da mai dukiya da mai mulki babu mamaki idan sun yi ba mamaki domin suna da abin da za su yi girman kan da shi kuma Allah ya hana su so amma shi wannan ba yi da abin girman kan amma kuma sai hura hanci kaga bala'o'i biyu shi yasa ciwo ne a zuciya babban ciwo ne Allah ya jarabi mutum da girman kai kuma wanda ya fara yi shine iblis Allah ya tsare to shine malam ibnu jarir al-tabari yake cewa fa amma ghayruha amma wurin da ba aljanna ba faqad yaskunu hal mustaqbil an amrillah wanda yake da girman kai zai iya zama wajen da ba aljanna ba amma banda aljanna wallahi Allah bai ta ku daya da za a sa ne girman kai a cikin aljanna sai mutum ya yarda cewa shi makaskanci ne sannan sai ya yarda cewa shi bawan Allah ne ya kankantar da kansa ga Allah subhanahu wataala bai yi ma bayin Allah jiji da kai da girman kai ba sannan zai samu aljanna Allah amma kana jin ka isa ka fi kowa ba wanda ya isa ya faɗa maka to hanya ce da ka kama ma kanka ka bude ta wallahi babu kana zuwa wuta tare da iblis sai ka yarda baka iya ba in kai malami sai ka yarda baka iya ba sai ka yarda a maka nasiha idan kai mai mulki sai ka yarda a maka nasiha a faɗa maka gaskiya akan abin da ya shafi dukiyarka idan kai mai dukiya ne domin masu dukiyarmu na wannan zamanin ka san ɗabi'arsu da yawa za su kira malami almajiri su masa tambaya kan sallah fatawa kan sallah ko kuma zai tafi umara ko zai je aikin hajji tsakaninka da shi kenan amma dukiyarsa a wannan sai consultant wanda suka karanta business da wanda suka karanci economics da wanda suka karanci accounting su kadai ne suke da ta cewa su fada mushi yayi za a juya miliyan 1 ta kawo ta miliyan din amma kai malamin addini ba za ka ce mushi haram bane ka isa kai masa ka gani za ku bata ya shirya wani business ka ce masa haramun ne ka fada masa ka gani za ku ci gaba da zaman lafiya da shi ba zai yadda ba ana ganin kuɗi malam wannan harka ce ta duniya harka ce ta duniya kuma yanzu ba musulunci ake yi a duniyar nan ba mai dukiya zai bude baki ya faɗi wannan sun shirya akwai wani business da za a yi an gayyato consultant za su zo daga America za su koya yadda ake wannan business din za a kama musu hotel a Abuja za su kashe kaza saboda an riga an gama lissafi in aka yi aiwatar da wannan tsarin to zai riƙa generating din wasu profits ka isa ka ce haramun ne a wannan zamanin babu za ka ce haram ba haram a business yaki halas yaki haram yaki haram ma yaki haram yafi yawa yanzu to kaga girman kai ne wannan da lalace Allah shirye mu shine malam ibnu jarir at-tabari yace wani aljanna wajen da ba aljanna ba to wani zai mai girman kai zai iya shiga amma banda aljanna sannan wal mustakinu li ta'atihi haka ma wanda yake ma Allah biyayya ya kaskantar da kansa shi ma zai iya shiga ko ina amma aljanna to sai ta al mustakinu li ta'atillah wanda ya yadda ya kaskantar da kansa shine Allah subhanahu wata'ala ya tanaji aljanna da shi Allah shirye mai ganar da الإمام القرطبي يقول ودل هذا أن من عصى مولاه فهو دليل wannan آية دليلي ce babba dalili ne babba dake tabbatar da cewa duk mutumin da ya saba ma Allah ta'ala to makaskanci kana saba ma Allah ka kaskanta kana saba ma Allah ka kaskanta ku duba hatta baban mu annabi Adam alaihi salam saban da ya sabo ne na jaraba sabo ne na jaraba ba irin saban iblis bane sabo ne da Allah ya kaddara masa domin azartar da wani abu da zai faru dama can Allah ta'ala a tsarin sa a gaibin sa bai kaddara cewa duk munan da muka cika masallacin nan a aljanna za a haife mu wani a shika aka haife ko wani a dakin mamashi wani a asibiti kaza wani a asibiti kaza duk ana Allah ya kaddara a haife mu to amma Allah ya kaddara wasu za su koma to sai ya fara dandana mu annabi Adam alaihi salam baban mu zaman cikin aljanna da aka dandana masa sai aka ce abu daya ba a yadda yayi ba duka komai na aljanna na sai inna laka alla tajua fiha wala ta'a wa annaka la tazma'u fiha wala ta'a aka ce mu annabi Adam alaihi salam ba yunwa ba tsareci a ciki aka sa masa tufafi tufafin aljanna yake sawa ya ci kayan aljanna amma shi da matarsa wala ta qaraba hadin shajarata jarabawa daya aka ce bishiyar nan kai ya ci to sai suka ci bishiya karshe mai Allah ya ce fa asa adamu rabbahu faghawa annabi Adam alaihi salam Allah ya jarrabe shi sai ya saba ma umarnin Allah faghawa sai ya tafi so da aka koro shi duniya aka ce zo ya noma aka koro shi duniya aka ce zo ya sassaka ice ya kafintacci aka koro shi duniya aka ce sai yayi sai ya riƙa buga ƙarfi sai ya kira sannan zai rayu sannan ya gina ma kanshi gida da Allah ya halice shi a ginannan gida kaga jarabawa ce so da duk lokacin da kaga sabo duk saban Allah to haɗe yake da kaskanci shi yasa kaskancin farko da ya fara samun annabi Adam alaihi salam kamar yadda za mu gani gaba insha Allah shine cire masa tufafi da aka cire masa tufafi yana cin itaciya sai aka cire masa tufafi da shi da matar ba za su sa kayan aljanna ba kayan aljanna na waɗanda ba su sabo ne kaga ka'ida ce wannan duk mutumin da ya saba ma Allah to ya zama makaskanci idan kana son ka zama madaukaki to ka bi Allah amma saban Allah to kaskanci yake jawo mu mutum gashi iblis yana saba ma Allah Allah ta'ala yace fakhruj innaka minas sajirin sauka ka fita kana cikin walakantattu kaskantattu al'allamatu shankiti rahmatullahi alayhi yace bayyana ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karim Allah ya bayyana mana a cikin wannan ayar mai daraja annahu amala iblis al-la'in bi naqid qasdi yayi ma iblis tsinannan Allah Allah ya mu'amalance shi sabanin abin da ya nufi haythu kana qasduhu at-ta'azum wa at-takabbur domin nufin sa shine nuna shi madaukaki ne babba ne ko ana khairun min ni na fi shi kaga girman kai amma karshe sai Allah ya ce mai fakhruj innaka min as-sajiri kaga shi yazo can ya ce astakbarta am kunta min al-ali kana girman kai ne kana nuna kai babba ne to bari ka gani sakamakon ka shine fakhruj innaka min as-sajiri kaga me Allah ya mu'amalance shi da kishiya abin da yake to kuma haka Allah ta'ala yake mu'amalantar bayi abin da aka hana maka kace shi kake so to sai Allah ta'ala sai ya mu'amalance ka da kishiyar abin da kake nufi shine ka'idar su da suke cewa me manista ajala shay'a qabla awani ukiba bi harmadi wanda ya gaggauta wani abu kafin lokacin abin yayi shi yaga ya cancanta wannan abin ya tabbata a gare shi to shari'a abin da take masa shine me ukiba bi harmanihi sai a hana masa samun wannan abu kawai sai mutun ya ga gari yayi lublublub karfe 5 sai ya ce ai shi kai bari ya sha ruwa kaga me ya faru da shi azumin sa ya kare wannan azumin nasa na wannan ranar ba shi sannan kuma a malikiya ba yi da ikon da zai ci gaba da cin abinci ukiba bin rumani to shi ne aka ma iblis iblis ya yi niyyar shi ya nuna shi maɗaukaki ne sai Allah ya ce to kai ba maɗaukaki ba ne mu muke ɗaukaka wanda muke so amma tun da kai gaggawa ka nuna cewa kai maɗaukaki ne to sakamakon ka shi ne za mu ƙasƙantar da kai mu walakantar da kai yanzu tsakaninka da Allah iblis maɗaukaki ne alal aqal yanzu a ramma da zai karatu sai da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ta tafi zuwa gare shi fa shedan nan ni ma da zan bude jawabi na sai da ya ce a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim ta tafi insha Allah a zuciyoyin ku kila yau yanzu nan wasun kuma duk sun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk sun tafi akwai kaskancin da ya wuce wannan kullun sai Allah aneka kullun sai an ce kai jefaffe ne akwai kaskancin da ya wuce wannan sannan manzo Allah ta sama ya nuna yadda iblis yake duk lokacin da aka yi isti'aza aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim manzo Allah sama yace ya tasagaru kadhuba sai shedan ya lankwame ya lankwame ya lankwame ya lalace ya koma kamar kuda amma idan bawa baya isti'aza to shedan ya ta'azzam hatta ya kuna kaljabal sai ya kumbura ya girma a gabanka sai ya zama maka kamar dutsen kufaina amma an ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shike shi yasa ai fushi daga shedan yake maganin fushi isti'aza isti'aza sannan akwai kaskancin da yafi kullun idan aka kira sallah so biyar aka yi iqama so biyar shedan sai ya guga da gudu ya tafi bangon duniya yana ri wai ba zai ji kiran sallah ba akwai kaskancin da ya wuce wannan sannan duk lokacin da bawa ya sujada to sai shedan ya tafi ya je yana buga kansa yana ihu yana cewa wai yo an umarce ni da in yi ma Adam sujada na ki na tabe gashi an umarci dan Adam ya sujada Allah ya ɗaukaka shi da hadisai ne ingantattu akwai kaskancin da ya wuce wannan kaga fakhruj innaka minas sajirin ashe sakamakon da Allah ya mai iblis shine kaskantar da shi a lokacin da iblis ya nuna shi madaukaki so da dan Allah kanmu ba hanyar shedan din mu yaki zuciyarmu fa akhrajahu Allah sajiran haqiran dalila sai Allah ya fitar da shi daga sama daga aljanna daga matsayi madaukaki ya koma walakantacce kaskantacce lalatacce muttasifan bi naqidi ma kana yuhawiluhu min al-ulwi wal-azam yana mai kokarin da Allah ta'ala ya siffanta shi ya zama ya siffantu da kishiyar abin da ya so ya samu na daukaka da matsayi sai aka ki bashi so da ka bari Allah madaukakin sarki ya daukaka ka shine ai wani mai hikima wasu suna cewa sayyidina Ali ne radiyallahu anhu a cikin baitotan da ake danganta masa yana cewa tawada'ta kunkan najmi la hal nadhi ala safhatil ma'i wa huwa rafi'u ولا تكد خان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع وعقبه شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع وأكرم أخلاق الفتى وأجلها تواضعه للناس وهو رفيع من هيك ما يتي تواضع تكون كالنجم لاح لناظر كي تواضع كأس أن تدكنك ككدو تكنك باكم كومي تكون كالنجم a wata riwayar ta kun kalbadri sai ka zama kaman tauraro ko kaman badari wata cikakke la hali naziri gashi nan ya haska kama mai kallon sa ala safhatil ma'i gashi nan ana ganin shi a ruwa amma huwa rafiu yana sama gashi can a sama amma kuma ana ganin shi a ƙasa saboda tawadu'un wata saboda tawadu'un tauraro amma wala taku kadduhani kakka zama kaman hayaki holo kon banza baba na daka gemu na waje ya alubi nafsihi shi kullun tunanin sa ya sama ala tabaqatil jawi wai shi ya sama amma huwa wadi'u makatsanci ne abola yake bola ce aka hura ma wuta kana hango shi yana burokoko a sama amma abola yake ko shine misalin mai girman kai shine sai ya ce wa aqbahu shay'i mafi munin abu an yara lamaku nafsahu rafi'an mutun ya riga ganin kansa shi madauki madaukaki ne amma wa inda alalamin wadi'u amma a wajen mutane suna ganin shi banza kai kana girmama kanka kana daukar kanka kai ka isa amma wa anta wadi'u amma wa akramu akhlaqil fata wa ajalluha amma dabi'ar matashi wacce tafi tafi daraja tawadu'uhu linnasi huwa rafi'u ka zama ga tawadu amma kai madaukaki ne gashi Allah ya daukaka ka amma kuma baka dauki kanka bakin komai ba kana da saukin hali kana sauraron mutane baka gitsina musu hanci baka rena su wanda yazo da bukatar shi zaka tsaya ka saurare shi kuma ga kama daukaki to wannan shine abin da ake bukatar dan adam ya zama in dan adam ya zama kama haka to shikenan ya samu daraja a wajen Allah subhanahu wataala kuma Allah ya tsare shi daga bin hanyar iblis ki shine sai malam ash-shaqiqi yake cewa wa yufhamu min al-ayati an fahimta daga cikin wannan aya annal mutakabbira la yanalu ma arada min al-azmati war-rifa mai girman kai baya samun abin da yake nema na daukaka da matsayi inda kana da girman kai to ko kayi kololi sai ka fado kasa inde mutun yana da girman kai ba yi da tawadu girman kai yake da shi to an fahimta a wannan ayar ko yayi sama sai ya fado kasa wa inna ma yahsulu lahu naqid zalika abinda ke faruwa a gare shi ne kishi ya haka yana so ya daukaka Allah zai walakanta shi kaman me kaman yadda ya walakanta hayaki amma tawaro da ya tawadu sai Allah ya daukaka shi ya sa shi a sama amma har da daukakar da ya samu kuma bai daina tawazu ba in ka zo bakin kogi sai ka ganshi a cikin kogi amma gashi a can sam haka ake bada ake bukata wa saraha ta'ala bi hadha al-ma'na fi qawli Allah ta'ala ya fito da wannan ma'ana balo yace in fi sudurihim illa kibrun sai yace ma hum bibaliki Allah yace kafirai da sauran lalatattu ba abin da ke cikin kirazan su sai girman kai Allah ya ce ma hum bibaligi wallahi ba za su samu girman ba saboda kada kai girman kai in kai girman kai Allah sai ya hana maka girma kai tawazu in kai tawazu sai Allah ya daukaka ka akwai misalai da yawa na haka a rayuwa ta tarihi na mutanen da suka boye kansu suka yi tawazu sai Allah madaukakin sarki ya daukaka su wasu kuma suka nema su bayyana kansu su girman kai su kuma sai Allah ta'ala ya oye su aka ki sanin su shike shi yasa suke da kaida suke cewa hubbuz zuhur yaqsimu zuhur san bayyana to balla bayan mutun yake mutun yana ta tsalle yana so sai an ganshi sai Allah ya balla mai baya to ina kuma zai sake haka kage ina za a ganshi yana kwanci so da haka mutun ya tawazu al-allama ibn ashur yake cewa a cikin tafsirin sa wa hadhihi al-ayatu aslun fi thubuti al-haqqi li ahli al-mahalla yace wannan ayar tushe ne kaida ce dake tabbatar da cewa mazauna unguwa suna da haƙi an yukhriju min mahallatihim man yukhsha min sariratihi ko min siratihi fushubul fasadi baina yan unguwa mazauna wani waje suna da haƙi su kori wani mutumin da suke tsammani in ya zauna a cikin wajen da suke zai haifar musu da banna idan Allah ku duba wannan fikiru Allah ta'ala tunda shaytan ya girman kai a cikin aljanna yan aljanna kuma ba sa girman kai sai Allah ya ce fahbib min haka sauka anan ba a girman kai to shine sai al-allama ibn ashur malami ne muslihi malami ne murabbi a kasar sa ya kai mataki na mufti na kasar gabaki daya a lokacin da ya rasu wajen 1970 da wani abu babban malami ne cikin malaman da Allah ya fitar a wannan zamanin dan kasar Tunis yayi zamani da shugaban kasar su Burkiba wanda ya rusa ka'ida ya rusa shari'ar musulunci a kasar akwai na taɓa ba da wannan labarin lokacin Burkiba na shugaban kasa ya tarar da al-allama ibn ashur a matsayin mufti sai bai cire shi ba amma muftin je kana yi ka tunda rusa shari'ar musulunci ba a yin ta a kotuna to fatawa za a bada to ibn ashur yana rike da matsayinsa Burkiba ya tara masana ya ce shi so yake ya haramta azumi a kasar Tunisia a daina yin azumi me yasa za a daina yin azumi saboda azumi yana jawo kasala in an yi azumi ba a iya aiki da yawa wasu su ta gyangyaɗe in sun je wajen aiki in aka zo ana gyangyaɗe a wajen aiki ba za a yi aiki da yawa ba idan ba ya aiki da yawa ba za a samu kudin shigowa a kasa da yawa ba in ba a samu kudin shigowa da yawa a kasa ba kasa za ta shiga talauci gwamnati kuma ba ta gudana ba kudi saboda haka zai haramta yin azumi ga musulmai in dai kai ma'aikacin gwamnati ne to ba za ka yi aiki ba za ka yi azumi ba aka ce to yanzu su waye za su yi jawabi sai aka ce Sheikh Al-Allama Ibn Ashur shi zai yi jawabi a lokacin ya kai shekara wajen 90 a duniya shugaban kasa Burkiba ya kira shi ya ce ga abin da muke so ka yi malam za a sa duka za a yi live labarai za a yi live program za ka sanar a gidajen talabijin na Tunisia gabaki ɗaya da kuma gidajen rediyo shikenan al-allama ibn ashur ya ce to shikenan za mu yi mana aka zo yan jarida suka zo aka kara last week nan da ake sawa ya kai ganin ka ya gode ma Allah ya shimfida sai ce to abinda shugaban kasa ya ce mu sanar da ku shine wai zai haramta azumi to muna sanar da ku shugaban kasa ya haramta azumi abinda Allah ya wajabta saboda ka duk wanda yake son su shiga wuta tare da shugaban kasa to ya bi shi assalamu alaikum shekarun shi 90 ba abin da za a iya mishi duk wani mataki a jami'ar su ta kasar su da ake ce masa jami'atul zaituna tana ɗaya daga cikin tsofaffin jami'o'i a duniya ya taba zama shehin ta kamar ka ce vice chancellor ya rike ta na shekaru to me yake nema a duniya ai ya ci mutuncin shugaban kasa yan jarida suka zo suka ce ala gafata mala ana fa son ka ƙara bayani wasu suna ta magana ka ci shugaban kasa ce to shugaban kasan da ya ci mutuncin shari'a Allah wanda mutuncin kuma yake da shi ai mutum mutumin da ya ci mutuncin shari'a Allah ai bai da sauran mutunci kuma bai da alfarma shi kuma ni ban ce komai ba cewa ne duk wanda yake son su shiga wuta tare da shi ya bi shi yayi kai ya azumi farilla ce كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وين يا اسي غوجه يتي كاي عزمي كما الى لا تشوا تي كتي يا عزمي يا هنا ما كاين كومي tabbas ana samun yunwa, akwai yunwa da gajiya da a ciki, amma kuma ana yin abubuwa da yawa na tagomashi da ƙarfi a lokacin azumi, hatta kwakwalwa ta fi aiki lokacin azumi. Wallahi ka gwada ka gani, in kana son ka haddace abubuwa da yawa ka fara yi, yau ba muna 14 ga wata ba, to ka tasa wani abu da kake son ka haddace zuwa ƙarshen Ramadan zaka haddace. Saboda abinci ai yana toshe kafafen jini, kafafen jini idan suka toshe kwakwalwa na rage aiki, abin da kake so ka cusa mata ba zai cusu ba, amma yanzu kwakwalwar ka na nan pes, da abin da zaka zuba sai ya zubo. Kaga shine wannan, to shine yake cewa shi al-Allama Ibn Ashur, wannan aya ka'ida ce ta shari'a da take tabbatar da cewa mutanen wani wuri suna da haƙƙi su kori wani mabannaci a unguwarsu ko a layinsu ko a garinsu idan suka fahimci cewa aikin shi zai bata musu ɗabi'unsu. So da haka ba daidai bane a cikin unguwa ana kallon wani na fasadi shikenan a zira mishi duwa kyale shi ana jin tsoransa. Ko waye shi? Abin da ya wajaba shine mutanen unguwar nan su haɗa kansu su ce wallahi ba su yadda ba, a shari'ar mu suna da dama, sannan a zamantakewa ta ƙasa ma suna da dama, domin ƴancin ka ba a yadda kuma kai amfani da shi ka cutar da wani ba, ita ce ka'ida. A constitution din Najeriya akwai sura ta hudu ko chapter ta hudu, fundamental rights. Waɗannan rights ɗin, waɗannan haƙoƙin da aka ba ɗan adam su gabaki ɗaya, to dukkaninsu suna da ƙa'ida, ba haka ne ake aiwatar da su? Ba ka zuwa a cikin ƙa'ida wajen aiwatar da haƙƙinka kuma ka tauye ma wani haƙƙinsa. Misali yanzu ba za ka zo masallacin nan ba, shikenan wani na can wani na can, duk kun zauna bayan sallar azhar, ila kuna so sai bayan sallar la'asar ku zauna ku saurari tafsiri, to ba za ka zo kai karatun Qur'ani ka hana wani yi? Kowa na da haƙƙin karatun Qur'ani, masallaci na Allah ne, kai na da haƙƙi a masallaci, shi ma yana da haƙƙi a masallaci, to bai halasta ka zo ka buɗe muryarka ka hana wani yin karatu ba. Ka yi daidai karatun da za ka ji yadda kanka, ta yadda ba za ka cutar da wani. Wani Allah madaukakin sarki ya sa masa muryarsa idan yana magana, to kawai sai ya riƙa maida wasu duk jama'a kuma su koma su daina jin magana wani sai tashi. Ko ba haka bane? To kar ka yi karatun da za ka cutar da wani, sai ya zama kana karatun Qur'ani kuma ka samu zunubi. Kaga wannan duk ya kamata mu fahimta, masu shirye-shiryen shiga itikafi su fahimci wannan. Kada kana karatunka a masallaci kana itikafi, amma kuma ka riƙa yin karatun da za ka cutar da wani, kai muryar ka daidai gwagwadon jinka, shike kaga sai a zauna lafiya. Me yasa malamanmu suka ce daga cikin makruhai a sallah idan ka tashi kana rama sallar da baka samu ba, ka riƙa daga muryarka ta hana wasu? Ko da kai kadai ne baka samu sallah ba, akwai masu tasbihi, to kana karatun nan kana daga murya, wani yana subhanallah subhanallah walhamdulillah, kuma sai koma kana karanta tabbace da, shi ma kawai sai ji tabbace da ta kama bakin shi. Kaga ba tabbace da aka ce a karanta a wurin, tasbihi aka ce ai. To duk waɗannan abubuwan don Allah mu riƙa fahimtar su, mara ga fahimtar su. Kada wajen aiwatar da haƙƙin ka kace zaka cutar da wani, shi ma yana da haƙƙi, kayi abin da zai zama ka samu lada kuma baka cutar da dan uwanka ba, wannan shine. Saboda haka wannan ayar da ta kori da Allah yake ba mu labarin ya kori Iblis daga aljanna ko daga sama, to tana tabbatar da wannan ka'ida ta tarbiyya cewa duk wanda ake jin tsoron zai cutar da mutane da ɗabi'unsa a unguwa, to mutanen unguwan nan suna da haƙƙin da za su nemi yaba unguwar ya tashi su kore shi daga unguwa. In ji al-Allama Ibn Ashur rahmatullahi alayhi. Wannan ayar kamar yadda muke gani ta tabbatar mana da munin girman kai. Girman kai mummunar ɗabi'a ce, shi yasa Bahaushe shi ma ce rawanin tsiya ne. Girman kai rawanin tsiya, kaji inda rawani ya zama na tsiya, rawani babban abu ne, to amma Bahaushe sai ya ce girman kai rawanin tsiya. Daga cikin munanan sakamako da girman kai ke haifar ma mutum, na farko annahu sababul lisarfi sahibi an fahimi ayatillah, idan mutum ya kasance yana da girman kai to Allah ba zai sa shi ya fahimci Alkur'ani ba. Allah baya sa kana da girman kai ka zama kana fahimta ayoyin Allah, kai ba Qur'ani ba, ayoyin Allah kada bi ne. Akwai ayatul lahi al-maqru'a, akwai ayatul lahi mushahada, akwai ayoyin Allah waɗanda ake karanta su, sune a shar'iyya kenan kamar yadda muke karanta waɗannan ayoyin akwai kuma ayatul lahil kauniyya sune al mushahada ayoyin Allah da ake ganin su hadari ayar Allah ce iska ayar Allah ce yi sama ayar Allah ce wata da taurari da ayoyin Allah caccanzawar yanayi ayoyin Allah to idan mutum yana da girman kai duk ba zai fahimci waɗannan abubuwan saboda Allah ya ce mai sannan kuma Allah ba zai bashi ya shirye ba saboda girman kai sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri haqq wa in yaru kulli ayatin la yu'minu biha Allah ta'ala ya ce sa'asrifu an ayati da sannan zan kauda fahimta ayoyina gawa alladhina takabbaruna fil ardi bighayri haqq wanda suke girman kai a ban kasa ba tare da gaskiya ba wa in yaru kulli ayatin la yu'minu biha kowace aya suka gani ba za su yi imani da ita kowace aya ba za su yi imani da ita al-imam qatada rahmatullahi alayhi da ya zo tafsirin wannan aya sai ya ce mai sa'amna'uhum fahma kitabi din mai girman kai Allah zai hana mishi fahimta al-qur'ani so daga abu na farko idan kana son ka zama mai fahimta al-qur'ani to ka daina girman kai kar ka zama mai girman kai sannan kuma za ku fahimci sirrin da ya sa malamanmu suka ce mutane guda biyu ba su zama masu ilimi dawa-dawa da mai girman kai da mai jin kunya mai girman kai mustakbir yana da girman kan a ce yanzu bai san wannan ba ko kuma wane ne zan matambaya ko a wajen wane ne zan koyi karatu to shi ce sannan da mustahayi shi kuma yana jin kunya a ce yanzu wane duk girman shi bai san abu kaza ba ko yana gudun wasu masa dariya sai ya zama ba zai iya tambaya ba ba zai iya neman ilimi ba kaga waɗannan biyun ba su ba neman ilimi ba su ba samun ilimi to haka Allah ta'ala ya faɗa sa'asrifu an ayatiya alladhina takabbaruna fil ardi bighayri alhaqq wa in yaru kulla ayatin la yu'minu biha duk ayar da za su gani ba za su yi imani da ita ba in za ka sauke musu alqur'ani yanzu duka ka musu fassararsa ka ja musu duk hadisan da suka fassara waɗannan ayoyin wallahi ba za su yadda ba amma kai wasa su ce ai su ma malamai ne suna da ilimi sun san komai saboda ba wanda zai bude musu ido idan su a fili yake sun san komai su ma to da ka ji mutum yana cewa ya san komai bai san komai ba in kana cewa ka san komai to baka sani shi yasa tun daga lissafa littafan da ka karanta za a gane baka iya kai fiqh kai kaza amma daga muftasar ka fara sai da aka yi muftasar sannan aka yi qawa'id sai da mutum ya yi PhD sannan ya primary kaga ya taba zuwa makaranta doctor sai da ya PhD sannan ya zama yayi qawa'id yayi primary kaga akwai ilimi a cikin to Allah shirye mu Allah ya ganar da mu Allah ka cire mana girman kai a cikin zukatanmu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.